This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An samu karuwar yaduwar sauran da ke yada kwayar cutar nan da ake kira Zika kasashen kudancin Amurka a daidai lokacin da dubun-dubata mutane ke shirin kwarara kasar Brazil a ƙarshen wannan shekarar domin halartar gasar wasannin Olympic, wanda ya yiwu ya maida wannan gasar ta ƙasa da ƙasa wata hanyar da za a yada cutar a sauran kasashen duniya lokacin da mahalarta gasar suka koma kasashensu. Likita Beth Bell da cibiyar daƙile yaduwar cututtuka a nan Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewa ƙwayar cutar Zika ba ta da illa ga galiban mutane, duk da yake tana iya sa mutum ya ji kamar yana mura. Sai dai takan kama, tana kuma iya sa a haifi jarirai da wata irin matsananciyar cuta. Kawo yanzu dai ana alakanta ƙwayar cutar Zika da irin wannan cutar da aka samu a jikin aƙalla mutane 4,000 a Brazil. Wata cuta da ke sa a haifi jarirai da ƙaramin kai ko kuma ƙaramar ƙwaƙwalwa, cutar kuma ba ta da magani. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa mai yiwuwa ne kimanin mutane miliyan 4 su kamu da cutar da ke yaduwa kamar wutar daji a ƙasashen kudancin Amurka. Jami'ai a Geneva sun ci gaba da tattaunawa jiya Juma'a da nufin kawo ƙarshen yakin da ake yi a Siriya, duk da ƙauracewar taron da manyan ƙungiyoyin hamayya suka yi. An fara tattaunawar ne da rana a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya tsakanin manzon ƙasar Siriya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya Staffan de Mistura da wakilan gwamnatin Siriya ƙarƙashin jagorancin jakadan Siriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Bashar Ja'afari. Bayan taron, de Mistura ya gana da manema labarai, ya ce yana kyautata zaton ganawa da wakilan ƙungiyar adawa na babban kwamitin tattaunawa gobe Lahadi. Ƙungiyar da ke zaman tattaunawa a Riyadh ta ce za ta aikata wagar wakilai zuwa Geneva wani lokaci yau Asabar domin ganawa da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba domin zaman sasantawa ba. Tun farko ƙungiyar ta ce ba za ta shiga tattaunawa ba bayan da aka gaza biya mata buƙatun da ta shimfiɗa na tsagaita hare-haren ta sama kan farin kaya da gwamnatin Siriya da kuma Rasha ke yi, da kuma janyewa daga ɓangarorin da ke ƙarƙashin ikonta da aka mamaye. Jiya Juma'a ƙungiyar ta ce ta tsaida shawarar tura kakaki bayan da aka yi mata alkawura, sai dai bata bayyana ko waɗanne irin tabbaci aka bata ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi na'am da shiga kwamitin ƙolin na ƙungiyar na zaman tattaunawar. Wannan kuma shi ne yunƙurin wanzar da zaman lafiya na farko tun bayan rugujewar tattaunawar da aka fara ta shekara ta 2014. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu neman jam'iyyar Democrat ko kuma Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa Amurka sun shafa wunin jiya Juma'a, suna tallata kansu na ƙarshe da nufin jan ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a yayin da suke ƙara sukar abokan takararsu kafin zaben da za a gudana a jihar da za a kasance na farko a zaben tsaida ɗan takara. Kusan kowane ɗan takara da ke kan gaba a jam'iyyun biyu ya gudanar da gangamin neman zaɓe tare da gabatar da jawabi a kewayen jihar da ke tsakiyar yammacin Amurka. Sai dai mai neman jam'iyyar Republican ta tsaye da shi takara da ke kan gaba, Donald Trump, hamshakin ɗan kasuwan nan a maimakon yin kamfe a jihar Iowa, sai ya tafi jihar New Hampshire, inda za a gudanar da zaɓen tsaida ɗan takara na gaba ranar 9 ga watan Fabrairu, da yake jawabi a wajen gangamin yaƙin neman zaɓen a Nashua. Donald Trump ya kare shawarar da ya yanke ta kin shiga muhawarar da aka shirya wa 'yan takarar jam'iyyar Republican bayan wani sabanin ra'ayi da aka samu tsakaninsa da tashar labarai ta Fox da ta dauki nauyin wannan muhawara. Yace nayi wani abu da ya kasance babbar kasada, amma kuma ya zama mene alheri sabili da shafin kowace jarida a nan Amurka ta ambaci Trump. An tallata ni fiye da ma da na shiga wannan gasa. Dan takarar na biyu da ke biye da Trump a binciken ra'ayoyin jama'a na ƙasa Ted Cruz dan majalisar dattijai daga jihar Texas ya shafa wani jiya Juma'a yana farfadowa daga abin da masu kula da lamura suka bayyana a matsayin muhawarar samara armashi tun da aka fara yakin neman tsaida dan takara, rashin kare kansa sosai a wajen muhawarar da Ted Cruz ya yi, da kuma rashin shiga wannan wato muhawara da Donald Trump yayi ya sa wato kila wakala kan dan takaran da yayu a zaba a Iowa. Bisa ga binciken wata cibiya da ke sa ido kan harkokin siyasa Amurka da ake kira Real Clear Politics, har yanzu Trump ne shine kan gaba da kashi 31 cikin 100, mai biye da shi kuma Cruz da kashi 25 cikin 100, sai kuma dan majalisar dattijai daga jihar Florida Marco Rubio da kashi 14 cikin 100. A bangaren jam'iyyar Democrat kuma ratar da Hillary Clinton ta bayar tana raguwa. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurkan yanzu tana gaban abokin hamayyarta dan majalisar dattijai daga jihar Vermont Bernie Sanders ne da kashi 2.5 cikin 100 kawai. A halin da ake ciki kuma batun amfani da email din kashin kanta da Clinton ta yi lokacin tana matsayin babbar jami'ar diplomasiya Amurka yana ci gaba da zaman mata alaƙaƙai. Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta rike waɗansu jerin email din da Clinton ta aika da ya kai shafi 37 domin sun kunshi manyan bayanan sirri. Clinton dai ta ce babu email ko guda ɗaya da ta aka ayyana a matsayin na sirri a lokacin da ta aika shi.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Yau me muke tabbatar da su ne cikin rahotannin namu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke muku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi mana magana akan irin yanda hukumomi a jihar Kano suka wayo harkar kula da tsaftar muhalli muhimmanci. A rahoto na biyu da na uku za su yi magana ne akan kula da lafiyar ƙananan yara. Yayin da rahoto na hudu kuwa zai yi magana ne akan yarjejeniyar da ta gudana tsakanin wasu gwamnonin jihohin Najeriya da gidauniyar tallafi na Bill da Melinda Gates da na gidauniyar tallafi na Aliko Dangote wajen kokarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya. Baya ga waɗannan rahotanni, a cikin shirin namu na in kunne yaji za ku ji ci gaba da tattaunawar da muka yi da Malam Muhammad Kabir Abdullahi, shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya da ke jihar Kaduna, akan mahimmancin tazarar haihuwa.
Rabbal ba'd al-fasl wa istabshar sa'im ramadan abshir
Biyo bayan irin cututtukan da rashin tsaftar muhalli ke jawo al'umma, gwamnatin jihar Kano ta kafa kotunan tafi da gidanka har guda 42 domin kula da tsaftar muhalli. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na dauke da ƙarshen rahoton.
Muƙaddashin Daraktan Lafiya a Hukumar Lafiya matakin farko na jihar Alhaji Jafaru Gwarzane ya bayyana haka, yayin da yake bayyana irin matakin da aka dauka na tabbatar da tsaftar muhalli. Alhaji Jafaru Gwarzo, wanda shine sarkin tsaftar Kano, ya kara da cewa yanzu gwamnatin jihar Kano ta kara karfafawa jami'an duba gari gwiwa na gudanar da ayyukan su a fadin jihar.
Farko dai yanzu an dawo da martabar malam tsafta irin nada masu sa kayan na rawaya, wanda aka dora musu aikin su dama, aka ce su cigaba da aiki na kula da tsaftar muhalli. A yanzu din nan kananan hukumomin guda 44 an zaburar da malaman tsafta, wanda aikin su suna bin gida-gida, suna kula da tsaftar muhalli a cikin gida, ana kula da kitchen, ana kula da wurin kwanciya, saboda halaka da ake da shi na cututtuka. Musamman yanzu gidan da yake da zafi, ba tagogi, babu iska tana daga cikin ɗaki lokacin kwanciya, akan samu ciwo irin na me na sankarau.
To idan jami'an ku suka samu irin wannan gida, wani mataki suke dauka?
Na farko dai ana wayar da kai, fadakarwa cewar a riƙa kula wajen kwanciya, kar a riƙa buɗe tagogi da ƙofofi. In kuma da buƙatar sai an ƙara tagogi a gidan ko ƙofofi ko wani abu, to fa tilas, doka ta ba dama cewar a gaya wa mai gidan nan ya ƙara wannan abubuwa. Sannan idan hayaƙi na shiga cikin ɗakin da ake kwanciya, to lallai nan ma ana ba shi takarda cewar a gyara cikin ɗan lokaci kaza. Idan mutum bai yi ba, muna da kotu. Yanzu saboda muhimmancin aikin tsaftar, aikin duba gari da ake yi a cikin gidajen da kamfanuka da tantagaryar muhalli da gidajen abinci irin ta gidan buredi, gidan a cin abinci da sauransu, an tanadar da kotuna guda 42 waɗanda da can kotu ɗaya gare mu, wadda muke kai ƙorafi a gurinsu na matsalolin harkar ƙazanta. To amma saboda an dawo da martabar aikin, sai aka umarci ƙananan hukumomin magistrate guda 42 inda muke da kotuna 42 cewar banda garin malam banda Kabo, aka ce Kabo su tafi a Gwarzo, garin malam su zo Kura. To shine dan ayi abin nan take, aka bada muhimmanci cewa tilas kowane mai gida idan yayi laifi kare da dokar laifin nan take aka yi shi, in bai share gidansa ba, ya bar kitchen a lalace, ya bar magudanar ruwa a buɗe, ya bar ɓera suna yawo a cikin gida, to ko hanyar ɓera muka gani a cikin gida, to mutum yayi laifi, dole sai ya fidda wannan ɓeran tun daga ana cewa wannan. Sannan kuma duk wanda ya bi da gwalwa kofar gidansa, ana zubar da shara cikin hanyar ruwa da sauransu, to nan ma za a kunta shi. Sannan kuma gwamnati ta ba da gurin zuba shara a cikin unguwanni, wanda duk ya kai shara ba wannan guri ba, to malam tsafta zai kama wannan mutum ya kai shi kotu.
Alhaji Jafaru Gwarzo ya ce kula da tsaftar muhalli zai taimaka matuƙa gaya wajen shawo kan yaduwar cututtukan da ke da alaƙa da ƙazantar muhalli. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, binciken da masana harkar kiwon lafiya suka yi ya nuna cewa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 sun fi kowa hatsarin kamuwa da cututtuka, musamman gudawa. To ko me ke kawo yawancin gudawan ga ƙananan yaran? Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa ta haɗa mana rahoto na musamman akan cututtukan da ke addaban ƙananan yara.
Matsalar ciwon gudawa ga ƙananan yara na ɗaya daga cikin cututtukan da ke saurin halaka su, da hakan kuma ke neman zamowa ruwan dare ga ƙananan yaran, musamman ma jarirai sabuwar haihuwa zuwa watanni 6. To ko me ke haifar musu da gudawa bayan ba a san jariri da cin abinci ba illa shan nono ko kuma ruwa? Game da hakan, Malama Mariya Aliyu, jami'a ce a sashen kula da ƙananan yara a babban asibitin dutsen jihar Jigawa, ta yi ƙarin bayani.
Da farko dai suna ba su ruwa mara kyau, misali za a ɗebo ruwa a rijiya kai tsaye a ba yaro, ko kuma a ba shi ruwan da ya kwana a buɗe, duk zai wannan yana kawo gudawa. Sai nono da suke ba yaro, ba sa wanke hannu kafin a rungumi yaro a ba shi nono, duk shi ma yana kawowa gudawa. To idan son samu ne a ce an ba yaro nono zalla har iya wata 6, in dai har hakan din zai iya yi, wato ba kowa ne yake yadda ya ba yaro nono kawai ba har iya tsawon wata 6. sai a samu ruwa idan an tafasa shi a tace a baya. Wasu kuma suna iya jure sayan ruwan roba. Waɗanda ba za su iya jure sayan ruwan roba ba su ne su tafasa su tace su ba shi ya sha.
Yanzu idan a ce uwa ta tsinci kanta tana zaune a gida ga shi lokaci ɗaya yaronta ya fara yin gudawa, kafin ta zo asibiti me ya kamata ta fara yi masa?
Abin da ya kamata ta fara yi a gaggauce shine akwai haɗin gishiri da siga da ya kamata a bawa yaro kafin a kawo shi asibiti. Wannan zai taimaka masa ba zai ga nabaita ba. Kuma sai ta kawo shi asibiti. Akwai kwayar gudawa zinc da ake bayarwa tare da ruwan gishiri da siga ɗin, duk ana bada shi a asibiti.
Wanne jan hankali zaki yi ga su iyaye mata wurin kulawa da yaransu domin kare su daga kamuwa da gudawa?
Yawa, hankalin da zan ja ga iyaye mata shine na farko a dinga tsafta, musamman tsaftar muhalli, sannan kuma da tsaftar jiki. Idan uwa za ta ba yaro nono ta tabbatar ta wanke hannunta kafin ta ba shi nono ya sha.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Shima wakilinmu da ke maradin jamhuriyar Nijar, Shaibu Mani, ya yi mana dubi ne akan irin kokarin da kwararru a harkar lafiya ke yi wajen kare yara daga kamuwa da cututtukan da ke yi musu lahani.
A gundumar madawa da ke cikin jartawa, waɗanne irin cututtuka ne suka yi haddabar ƙananan yara? Malam Abu Zaidi Jami'un waye kai a likitan madawa.
To musamman dai cutuka waɗanda suka fi haddama musamman yara su ne kamar tari haka na majina. Bakin tarin majina akwai kuma masassara ta cizon sabro. Bakin masassara kuma akwai zawo haka ba mai tsanani bakin. Zawo kamar haka ruwa. Shi ma cuta ce wadda take damuwa yara.
Allah da sa ya kuna samu yaro nawa?
A gulguje sai a ce da gaskiya hakika ana samu yara waɗanda suke fama da wannan cuta.
To an san madawa tana da garuruwa da dama, ya kuka fahimci zuwa mata awo?
To hakika mata suna zawa awo, kuma shi ya danganta daga gari zuwa gari kin. Amma mafi yawan garuruwan ka jama'a ko ko in ce mata suna zawa wajen abin da shaye kamar ayyuka na gidan likita, musamman wajen awo haka na ciki ko na goyo na gayara.
Cikin farare dai sai ga wata uwa mai suna Ayi ta samu sallama daga likitoci, ga hira ta haɗan da ita.
Sun ka karin sun ka bani kado, sun ka su ana taima ta magani sai da mareci. Yanzu da sun ka ga sauki ya samu sun ba ta magani, sun ka ce mu je gida mu ga an kafa bata ka in yile ta dan bata dun wani lokacin da an ka ga min bata.
Wani irin wayewa kai zaki mata kurrun ki mata ne ki madawa?
In mutai so dai in dai ciwo ba na ajali na ba ana samu sauki, in dai ga kwana gaba ana samu sauki gaba sa matsalar da ta kai ka.
Kare lafiyar al'umma ta yadda likitoci suka ɗauko alƙawari gaban gwamnati. To ina mu takalla kuka ɗauka akan haka? Malam Abu Zaidi Shebu ta amsa.
Yaran da aka kai likita suna fama da wannan cuta, ana ɗaukar nauyinsu, musamman yaran 'yan shekara biyar abin da ƙasa. Shi wannan kyauta ne ake musu magani, sai waɗanda suka yi waɗannan shekarun su ne hakika waɗanda suke ba da kuɗi, kuma kuɗin da suke ba da kuma shi ba wai hakikan maganin da ake ba su suke ba da wannan, hakikan su shi ma duk cikin taimako ne ke. Bacin wannan kuma akwai waye kai da jama'a da muke, saboda ba yi mai jama'a magani ba. Hakika mutane su san su waɗannan cutukan ya sun ka kamu da su, wani rigakafi ya kamata su yi saboda su samu sauki waɗannan cutukan.
Abu Zaidi Shebu kenan, wani jami'in kiwon lafiya a likitan madawa da ke jartawa. Shaibu Mani, muryar Amurka daga madawa.
A gaida Shaibu Mani, biyo bayan rattaba hannu da wasu gwamnonin jihohin Najeriya suka yi da gidauniyar Bill da Melinda Gates da kuma gidauniyar Aliko Dangote wajen kokarin hada karfi da karfe domin kawar da cutar polio wato shan inda kwata-kwata daga Najeriya. Wakiliyarmu da ke Abuja Madina Dauda ta sami tattaunawa da Dr. Ado Muhammad, shugaban hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa da ke Abuja, domin jin dalilin wannan haɗin gwiwan. Madina gare ki.
An riga an ce Najeriya babu ciwon shan inna, me yasa aka yi wannan yarjejeniyar yanzu?
To wannan yarjejeniyar dai an yi ta ne don su ƙara ƙarfin wato cigaba da muka samu a kawar da cutar shan inna. Najeriya dai yanzu muna da watanni 18 kenan da yaro ko yarinya ta kamu da cutar shan inna, kuma ya kamata mu zama shi mun kai shekaru uku. Ya rage mana watanni 16 kafin a ba mu babbar takardar nan na kawar da cutar. To tsakanin yanzu da shekaru wata 16 suka rage, akwai abubuwa da ya kamata ana yi. Na ɗaya dai za mu ci gaba da watan rigakafin nan kullu da kullum. Na biyu kuma watan rigakafin nan da gagarumin rigakafin nan da muke zuwa gida za mu ci gaba da nan. Sai kuma za mu ci gaba da surveillance watan bincikawa ko akwai cutar shan ko babu. Na hudu kuma za mu tabbatar cewa duk inda yaro yake ko yarinya a wannan kasar muna musu rigakafi. To wannan gagarumin gudi da muke so mu yi yana neman goyen bayan watan gannoni, goyen bayan watan su kuma kiwon lafiya da kuma masu tamakama kasar kamar su Bill Gates kenan da su Alhaji Aliko Dangote. To sai sa aka zo aka sa hannu a wani sabon yunkuri wanda zamu tabbatar cewa zamu kai shekara 2017 a lokacin zaman mu takarda na kawo da shi na gaba daga bayan kasa.
A yanzu na ga kun fuskanci jihohi ne kamar guda 12 ne ko?
A yanzu dai takarda da aka sa jihohi 7 shi da suka sa duk su tamaka ma jihohin. Kuma jihohin ba wani don rigakafin cutar shan inna kawai ba ne, ada wato rigakafin waɗansu cutuka da kuma yadda za a yi a tabbatar cewa an rage mace-macen mata lokacin haihuwa da kuma yadda za a ƙarfafa ma watan kiwon lafiya ta matakin farko watan primary care kenan a wannan jihohin.
Akwai wasu matakai ne na daban da za ku ɗauka a yanzu da ya bambanta da yadda ake magance batun shan innan a da?
To yanzu dai abin da muke so mu yi shine banda rigakafin watan gagarumin rigakafi da muke na gida zuwa gida. Muna son mu tabbatar cewa watan rigakafin nan da kullun watan routine nation ya zama routine ana yin shi a asibitoci. Kuma muna so mu tabbatar cewa watan sarakuna da iyayen kasa su ma sun sa hannu ciki akan na rigakafin kullun da kullun. Yanda kika sani ne sarakuna tana masu sun buga tambari akan kawda cutar shan inna da muka yi. To yanzu muna roƙon su ma su sa hannu ciki watan rigakafi na kullu da kullum don yanda za mu wannan magana da za mu kawda cututtuka da rigakafi.
Cututtuka da ke
cututtuka wanda
addaban mata masu juna biyu
da kuma cututtuka da za mu kawda su ta rigakafi banda cutar shan inna kai. Kin san akwai watan measles, akwai
bakon dauro,
akwai kuma sankarau, duk su suna cikin cututtuka da muke so mu kawar da su kuma.
To wace rawa sarakunan za su taka kenan a yanzu? Duk jiha in kuka tafi dole sai da sanin su ne ko wace rawa za su taka?
To muna son daga watan tsare-tsaren ar rigakafin sarakuna suna da nuna ciki. Kuma kin san cewa sarakuna suna da an yadda da su sosai duk abin da suka faɗi suna iyayen ƙasa duk abin da suka faɗi jama'a za su yi amfani da shi. Sai yasa muna son yanda muka yi aiki da su muka kawo da cutar shan inna muna so kuma mu aiki da su mu kawo da waɗansu cututtuka kuma wanda akwai rigakafin su. Banda wannan kuma muna son su haɗa ƙarfi da mu ya zama cewa duk cututtuka da ke hukumar kiwon lafiya ta matakin farko sun sa hannu ciki. Kuma mun tabbatar cewa muka yi haka nan za mu samu babban cigaba.
Dr. Ado Muhammad kenan yake tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda a Abuja dangane da rattaba hannu da wasu gwamnonin jihohin Najeriya suka yi da gidauniyar Bill da Melinda Gates da kuma gidauniyar Dangote wajen kokarin kawar da cutar shan inna wato polio kwata-kwata daga Najeriya. Yanzu kuwa sai shirin in kunne ya ji a inda masu iya magana sukan ce gangar jiki ta tsira. A makon jiya, Malam Muhammad Kabir Abdullahi, shugaban ƙungiyar kula da lafiyar mata a biranen Najeriya da ke Kaduna, yake yi mana bayani akan amfanin da tazarar haihuwa yake kawo wa iyali musamman ma'aurata.
Duk inda aka yi tazara, to mace akan dan samu ingancin lafiyar wannan matan ta girgije ta mai da ƙarfin jikinta kafin ta sake ɗaukan wani ciki. Kuma akwai hurumin haka da fahimta irin na ba da tazaran haihuwa ƙarƙashin irin fahimtar addinin Musulunci. Misali, akwai inda aka ce irin tsakanin ɗaukan ciki da yaye wata 30, amma ko da yake da wannan abu irin malamai kamata su fahimce mutane an yi kyakkyawan fahimtar irin me ake nufi da wannan, don ƙarƙashin wannan hurumin mata suke iya tazaran haihuwa don su don shi wannan daman da aka bada shi ne tsakanin ciki da irin yaye akwai wata 30 kenan, akwai wata 9 na haihuwa na ɗaukan ciki, bayan haihuwa akwai wata 21 na kula da abu da aka samu na haihuwan nan. To bayan wa'annan, idan wannan yaron idan ta sake ɗaukan wani ciki bayan wata 30 ta kai wata 9 ta haihu kenan wannan yaron da ke raye an mayar mashi da wata 9 cikin sa kenan samu wata shi ma ya samu wata 30 a raye duk yaron da ya samu kusan har irin wata 30 a raye ya samu cewa yana da irin koshin lafiya yayin da uwar shi ta dauke ciki shi ba a samu yawanci ba a samu matsala shi ne laulayi sosai wannan to shine hurumin da ake da shi na irin tazarin haihuwa al'adance yanda muka sani shine cewa ai tsakanin uwa da kani irin iyayenmu zaka gani cewa akwai taraza wanda shi kusan shekara 3 mishin me suka yi a da irin wanda yake daban da abu da ake yi na yanzu wasu irin akwai kauracewa akwai kuma irin a tura uwa zuwa gida ta je ta je go ko kuma a kawo tsohuwa irin cikin gida ta zo ta irin kula da wannan ita irin wata wankan jego to yayin da take wannan tsohuwa ko kuma an tura ta gida wannan dama suke samu irin hutu su girgije su mai da karfin su kafin su sake daukan wani ciki amma akasin haka ake samu yanzu aka samu mace tana duk shekara tana tare da ciki sai ka samu ciki irin suna gurne akwai ciki da goyo da kaya ya kasance cewa wannan matan ba ta da koshin lafiya yanta ba koshin lafiya kullun irin suna irin zuwa asibiti amma duk wanda yake an san din bada irin tazara tsakanin kowace haihuwa zaka samu cewa ƴaƴanta suna da lafiya ita ma tana da lafiya kuma duk abu da ta dauka ni ciki zaka samu cewa a cikin yaye a karkashin wannan zaka samu ita irin ta ma tana da koshin lafiya kuma tana iya haihuwa lafiya ba tare da wata matsala ba
Malam Muhammad Kabir Abdullahi kenan shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya dake Kaduna a inda yake mana bayani game da muhimmancin tazarar haihuwa da amfanin da yake samarwa ma'aurata Malam Ibrahim Galeka
to masu sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai ma kongobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Karfin kungiyar ISIL na rabuwa sannan a hankali a wuraren da ke karkashin ikon su da ke kan iyakar Iraki da Siriya sai dai mai yiwuwa ne zai dauki watanni kafin da karin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta su iya kwace wuraren da ke karkashin kungiyar ta'addancin a Mosul da kuma Raqqa. Wani sabon alkalami daga wata cibiyar da Amurka ke marawa baya OIR ya nuna kungiyar mayakan ta rasa akalla kashi 40 cikin 100 na yankin da ke karkashin ikonta a Iraki da kuma kashi 5 cikin 100 na yankin da ke karkashin ikonta a Siriya. Jami'ai a Geneva suna ci gaba da tattaunawa jiya Juma'a da nufin kawo karshen yakin da ake yi a Siriya duk da kauracewa da taron da manyan kungiyoyin hamayya suka yi. An fara tattaunawar ne da rana a ofishin Majalisar Dinkin Duniya tsakanin manzon kasar Siriya na musamman a Majalisar Dinkin Duniya Stephen de Mistura da wakilin gwamnatin Siriya karkashin jagorancin jakadan Siriya a Majalisar Bashar al-Ja'afari. Bayan taron de Mistura ya gana da manema labarai inda ya ce yana kyautata zaton ganawa da wakilan kungiyar hamayyan na babban kwamitin tattaunawa gobe Lahadi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.